Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lasariya na yau Talata 24 ga watan Agusta shekarar 2021. Baba Yakubu Makeri ne tare da Hanifa Kabiru Isa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hanifa da kanan labarai.
Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a Najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita. ‘Yan Taliban sun faɗa a yau Talata cewa suna fatan za su samu karbuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa Afghanistan. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta faɗa yau Talata cewa China tana ci gaba da barazana da ikirarin mallakar galibin tekun kudancin China.
Kanun labaran kina aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu 'yan bindiga sun kai hari a makarantar horar da sojoji a Kaduna, inda suka kace sojoji biyu kana suka yi garkuwa da guda.
Wato wannan yana nuna mana wato irin gazawa da wato rashin kulawa da kuma rashin hadaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro.
Wani rahoto da kungiyar Amnesty International ta fitar a yau na cewa makaman da rashin kungiyar IS da na Al-Qaeda ke amfani da su a yankin Sahel tsirin Turai ne kana suna shiga hannun 'yan bindigan ne taɓa rauniyar hanya.
Ita kungiyar Amnesty International kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na ƙarya. Idan an kabi diddiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin. Kenan mu wannan rahoto na Amnesty International na farko yardadde ne a gare mu.
Hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta ce a hali yanzu akwai takardun neman lasisi na kafafen labaru masu zaman kansu 200 a gaban hukumar. Bayan haka muna ɗauke da shirin noma tushen arziki. Sai kuma ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da kayar baya a Najeriya da kasashe da ke makwabtaka da ita. Ministan yaɗa labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar Shekau a hirar shi da muryar Amurka.
Our position is that he has been reported dead and is dead.
Matsayinmu shine an sanar da cewa ya mutu kuma ya mutu.
It's not easy to actually to get evidence of death of a person like Abubakar Shekau, but then going from the reports from the camp of Boko Haram itself and going by the instability that has followed shortly after and the struggle for secession and the recent surrender by thousands of Boko Haram adherents, I think it's safe to assume that really he's dead.
Ba abu ne mai sauki ba a samu shaidar mutuwar mutum kamar Abubakar Shekau. Sai dai idan aka yi la'akari da rahotanni da ke fitowa daga kungiyar Boko Haram kanta da kuma abin da ya biyo bayan labarin nan da nan da kuma fafatukan neman wanda zai maye gurbinsa, da yadda kwanan nan dubban 'yan kungiyar Boko Haram suka rika ajiye makamai suna mika kansu ga hukumomi, ina jin za a iya ɗaukar cewa ya mutu.
The death was announced not by us, it was announced by Boko Haram itself. And so far, this is more than 4 or 5 months, and we've not seen any resurfacing of Abubakar Shekau. So I think it's safe to assume he's dead.
Ba mu ne muka sanar da mutuwarsa ba, kungiyar Boko Haram ce kanta ta sanar da mutuwarsa. Kawo yanzu an ɗauki watanni 4 zuwa 5 ba mu sake jin duriyar Abubakar Shekau ba. Sabili da haka muna iya faɗa daga bagaɗe cewa ya mutu. Mun ɗauki lokaci ne kafin mu sanar da mutuwarsa domin muna so mu tabbatar da cewa ya mutu tukunna.
Because we want to be sure he's really dead.
A lokutan baya an sha bayyana cewa Shekau ya mutu ciki har da lokacin da dakarun Najeriya suka ce sun kashe shi, amma sai aka ga ya sake bayyana. A wannan karo rundunar sojin Najeriya ta yi takatsantsan wajen ɗaukar matsaya kan labarin mutuwar ta Shekau, inda ta ce tana kan bincike. 'Yan Taliban sun faɗa a yau Talata cewa suna fatar za su samu karbuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa Afghanistan. Suna masu dagewa da cewa tuntuɓa ta hanyar diflomasiyya zai haɓaka tsaron duniya, sannan ya rage radadin kuncin da 'yan Afghanistan suka shafe shekaru suna fama da shi. Wani babban jami'in hukumar al'adun wannan kungiya mai da'awar musulunci ya sanar da wannan tsokaci ga muryar Amurka, inda ya ce yin shawarwari da dukkan masu fada a jihar Afghanistan game da kafa gwamnatin Islama ta kowa da kowa kamar yadda Taliban ta yi alkawari suna ci gaba da wakana, kuma za a bada wata sanarwa ba da dadewa ba. Mun yi amanna cewa duniya tana da wata dama ta musamman ta tuntubar mu da hada hannu domin dakile kalubalen da ke damunmu da duniya baki daya, kama daga kalubalen tsaro da na yanayi waɗanda suke buƙatar a sa himma da hada hannu. Kuma ba za a iya cimma hakan ba idan muka ware wasu mutane ko kuma muka yi biris da su, a lafazin Abdulkahar Balfi. Kathy Hochul ta zama gwamnar jihar New York mace ta farko a yau Talata, inda za ta ci gaba da gudanar da harkokin mulki a jihar da hankali ya koma kan batun zargin tsohon gwamna Andrew Cuomo da cin zarafin mata ta fannin lalata. An rantsar da sabuwar gwamnan ne 'yar jam'iyyar Democrat a matsayin gwamna a wani dan gajeren biki a babban birnin New York karkashin jagorancin babbar alkalin jihar Janet DeFior.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke tafi da su, wasu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari a makarantar horar da sojoji a Kaduna, inda suka kashe sojoji biyu kada su kai garkuwa da guda. Hadkwatar sojojin Najeriya ta fitar da sanarwa akan wannan labarin. Ga rahoton da Hassan Mai da Kaina ya shirya mana daga birnin Abuja.
Da misalin karfe 1 na daren jiya ne, wasu 'yan bindiga dadi suka afkawa babbar makarantar horas da hafsoshin sojojin Najeriya, wato NDA, dake birnin Kaduna. 'Yan bindigar sun kashe hafsoshi guda biyu, sannan suka yi awun gaba da wani hafsa guda daya. Wata majalisar tsaro ta shaida mana cewar hafsoshin da aka kashe din su ne Flight Lieutenant CM Okonko da kuma Lieutenant Commander Wula, sannan aka sace Major Dayton. Tuni da hedikwatar tsaron Najeriya da ke nan Abuja ta tabbatar da aukuwar wannan al'amari. Director labaran rundunar tsaron Najeriya, Major General Benjamin Soya, ya ce lalle kam jiya 'yan bindiga dadi sun shiga makarantar NDA da ke birnin Kaduna, inda suka kashe hafsoshi guda biyu suka sace guda daya. General Soya ya ce wannan wani tsararren farmaki ne da aka tsara shi a tsanake, don kuwa gabagadi 'yan bindigar suka nufi inda suka kai wannan farmaki. Hedikwatar tsaron Najeriya ta ce NDA tare da haɗin gwiwar runduna ta ɗaya ta sojan Najeriya da ke birnin Kaduna da ma sansanin sojojin saman Najeriya da ke birnin tuni suka fara ɗaukar mataki, kuma nan ba da jimawa ba za a shawo kan al'amarin. To ko me irin wannan tabarbarewar tsaro ke nufi na kaiwa wurin horas da sojojin Najeriya farmaki? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne.
Wato wannan yana nuna mana wato irin gazawa da wato rashin kulawa da kuma rashin hadaka da ake da ita tsakanin hukumomin tsaro. Domin idan ka dubi tsakanin gurin da aka kai wannan hari da kuma wato hukumomin wato sojojin ƙasa da sojojin sama da babban ofishin GOC da kuma wato bataliyar da za aka kira ta da cewar ta sojoji babba wacce take a nan kan hanyar Kano a unguwar Kawu da kuma wato hedikwatar sojojin sama da take kusa wanda ita ma babu nisa, sannan kuma wannan guri da aka kai hari fa kada mu manta cewa wani guri ne wanda ake kira da wato gurin horo horar da sojojin Najeriya, wanda sojan ƙasa da sojan sama da sojan ruwa dukkanin su wannan guri ne da ake rainon su. To in dai inda ake rainon su bai tsira ba, to sauran ina ne kuma ya tsira, kuma wato ina muka sa gaba kenan.
Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Malam Nasir Zaharuddin dake zama tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridun Najeriya ya ce wannan tabarbarewar tsaro a Najeriya abin ya kai intaha.
Hassan, babu abin da za a ce sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan gabar ita ce dama ake ta tsoro kada a kawo ta. To gashi an kawo wannan gabar. Gabar da babu wanda zai iya bacci yanzu a ƙasar nan da idonsa a rufe. Domin in har za a iya zuwa wannan wuri da yake da wannan tsaro a irin wannan ta'annati, to babu inda yafi karfin waɗannan mutane su je.
To ko yanzu menene abin yi? Har ila yau ga Malam Nasir Zaharuddin.
Karfin soja da karfin duk wani ma'aikacin tsaro ba zai iya kare kasar nan ba, kuma ya kamata gwamnati ta duba yiwuwa samo sojojin haya su zo su taya waɗannan sojoji namu wannan yaki. Idan ba haka ba, to za a shiga wani halin da ba a taɓa shiga a kasar nan ba.
Hassan Mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Ta gaida Hassan Mai da Kaina da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Mataimakiyar shugaban kasar Amurka Kamala Harris ta faɗa yau Talata cewa China tana ci gaba da barazana da ikirarin mallakar galibin tekun kudancin China. Da take jawabin yayin ziyararta a Singapore, Harris ta ce matakin da China ta ɗauka yana ci gaba da barazana ga iyaucin ƙasashen. Gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden ta ƙudiri aniyar takawa mamayar da China take yi wa birki a ƙarƙashin muradinta da suka shafi harkokin ƙasashen waje. Harris ta ce Amurka tana tare da abokan ƙawancenta yayin da suke fuskantar irin wannan barazanar. Ta ce bari in bayyana ƙarar cewa hulɗarmu a kudu maso gabashin Asiya da kuma yankin Pacific ba muna yi ne don mu taka haƙƙin wata ƙasa ko kuma mu nuna mun fi son wata ƙasa bisa wata ba, amma muna yi ne domin cimma burin ci gaban yankin da muke hange. Jami'an ƙasar Senegal sun ce tsohon shugaban ƙasar Chadi Hissein Habre ya rasu ƙarƙashin hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yi masa sakamakon samunsa da laifin cin zarafin bil'adama a lokacin yaƙi. Mulkin Habre na tsawon shekaru 8 a Chadi daga shekara ta 1982 zuwa 1990 na cike da kaiwa 'yan adawa hari da kama su, inda aka kashe sama da mutane 40,000, aka kuma gallazawa sama da mutane 200,000 a Kuba bisa ga cewar masu bincike. Bayan hanɓarar da gwamnatinsa, ya zauna a Dakar, babban birnin ƙasar Senegal, a sake na tsawon sama da shekaru 20 kafin aka kama shi a shekara ta 2013. An mishi shari'a sannan kuma aka same shi da laifi a wata kotu ta musamman da ke da goyon bayan kungiyar haɗin kan Afirka a ƙasar Senegal bayan shekaru 3 da kama shi. Rahotanni sun bayyana yau Talata cewa an sake shi daga gidan kurkuku kwanan nan domin jinyar cutar corona da ta kama shi. Ya rasu yana da shekaru 79 a duniya.
Madalla a gaida Halima Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wani rahoton da kungiyar Amnesty International ta fitar a yau Talata 24 ga watan Agusta ya ayyana cewa makaman da reshen kungiyar IS da na Al-Qaeda ke amfani da su a yakin da ake gwamzawa a yankin Sahel, har ma da waɗanda 'yan aikin sa kai ke rike da su, duk kirar dahiyar Turai ne, yayin da bincike ya tabbatar da cewa ta haramtacciyar hanya waɗannan makaman suka shiga hannun 'yan bandigan. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamma Sulaiman Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Kungiyar ta Amnesty ta ce a yayin gudanar da wannan bincike ta nazarci hotuna da bidiyo akalla 400 waɗanda reshen kungiyar IS da kungiyar ACMI suka yada a kafafen sada zumunta, da waɗanda kungiyoyin sa kai masu aikin tsaro a ƙasashen Mali da Burkina Faso suka wallafa a yanar gizo-gizo. Kuma bayanan da ta tattara sun tabbatar da cewa bindigogin da ke rike a hannun baradan waɗannan kungiyoyi daga Janairun 2018 zuwa Mayun 2021 kirar ƙasashen Turai ne, musamman samfarin ƙasar Sabiya. Sakataren kungiyar RGPS mai fafutukar wanzar da zaman lafiya a Niger, Suleimani Rojeto, ya nuna gamsuwa da bayanan wannan rahoto.
Ita kungiyar Amnesty International kowa ya sani kungiya ce wadda ba ta fito rahoto haka na ƙarya, in an ka bi diddiga abin da ta faɗa za a gano gaskiyar lamarin. Kenan mu wannan rahoto na Amnesty International na farko yardadde ne a gare mu.
Kungiyar ta Amnesty ta ce ko da yake sau tari 'yan ta'adda kan kwashi ganimar makamai a duk lokacin da suka yi katarin samun galaba a gwamzawarsu da jami'an tsaro, bincike ya gano wasu hanyoyin na daban da bindigogi ke shigo waɗannan tsigeru, yayin da kuma ake ganin yiwuwar wasu jami'an tsaro na saida wa 'yan ta'adda makamai ko su bayar akan wata manufa. Mai sharhi akan sha'anin tsaro Abdulrahman Alkasum na cewa akwai ƙamshin gaskiya a game da wannan ikirari.
Aksarin makaman da ake samu hannun ko su 'yan ta'adda na farkon su dai sun fito daga makamai da aka jefo cikin ƙasar Libya don ba da dama ga wanda ke tawaye su ci gaba da bushirimar gwamnatin Kadafi. wani makamai suka samu kansu cikin sauran kasashen. Kuma in ka lura da abubuwan da ke faruwa a duk lokacin da suka kai hari ko suka ci galaba a kan soji, suna samun makamai kuma kamar yadda kasashen mu suka so ga kasashen Turai ga kuma ko'ina. In ko da in ka lura da abubuwan da suka faru a Tango-Tango lokacin da suka kai hari suka kashe sojojin Nijar da sojojin Amurka, sun mata hidimta mota mai silke ta gwamnatin Amurka da mayamayan na'urori na hangen nesa na kurmata bayani.
Ganin yadda manuniya ta fara fayyace ainihin hanyoyin da kungiyoyin ta'addanci ke samun makaman da suke amfani da su wajen farwa jama'ar yankin Sahel, Suleimashi na cewa ya zama wajibi gwamnatocin kasashen da abin ya shafa su bi diddigi.
Kasashe na yankin Sahel suna iya su yi haɗaka gaba ɗaya su ɗauki ƙara a kan tarbi a kotun duniya a ji hujjojinta, kuma ana iya bincika kyauta take ba su ko kuma saye suke yi. To duk ta hanyar sa yake ana kuma gano ina suke samun sallafin kuɗi na sayan waɗannan makamai a fiddo gaskiya bisa kan wannan abubuwan.
Kasashen Faransa da Slovakia da Jamhuriyar Czech na sayarwa kasashen Sahel makamai a hukunce. Dalili kenan kungiyar Amnesty ta gargaɗi gwamnatocin waɗannan kasashe da takwarorinsu na Sahel su tsaurara matakan zuba ido akan yadda ake amfani da irin waɗannan makamai. Kodayake masana na kallon wannan kira tamkar wani yunkurin rufe wa kasashen Sahel hanyoyin sayan makamai a daidai lokacin da yaƙi ke ƙara ƙaza. Cewa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mummuni Barma da wannan rahoton. Hukumar kula da gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya NBC ta ce a halin yanzu akwai takardun neman lansisin kafafen labaru masu zaman kansu 200 a gaban hukumar. NBC da ke bitar ayyuka da ta yi yayin da take cika shekaru 29 da kafuwa a Talatar nan ta ce ta fara ne da ba da lansisi 13. Gadin rahoton Nasiru Adamu Eli Kaya daga birnin Abuja.
Shugaban hukumar Balarabe Shehu Illela ya ce yanzu hukumar tana zuba ido da kunne kan gidajen rediyo da talabijin 625 da taiwa rajista don bin dokokin aikin jarida da kauce farafagandar raba kan ƙasa ko yaɗa labarun ƙarya.
Kuma gwamnatin Najeriya yana daga cikin ƙasashen da suka fi ba da 'yan jarida ma a haƙƙinsu. Domin abin da za ka faɗa a Najeriya ka sha, in ka je wata ƙasa ka faɗa ba dama ka fita ba. Kai saka fita ba. Na ukun da nake son maka magana a nan shi ne wanda muka yi magana kwanakin baya muka tura maka kafin wannan labarai suka yi mana ca a kai cewa a daina nuruta ayyukan yan ta'adda, a daina nuna hotunan mace-mace kashe-kashe fadace-fadace da ake yi a gidajen talabijin. Wani abu ya faru ana ta gwada hoton gawawwaki, ana dambe, ana wani abu haka ko ana ta fada. Ko kuma a ce kana ta watsa labaran cewa ai yan kaza sun kashe yan sanda kaza sun kashe soja kaza, wannan ba haƙƙin jarida ba.
Balarabe Illela ya ce hukumar kan fara aikawa kafafen labarai gargaɗi ne kafin ɗaukar mataki na ƙarshe, inda ya bayanin dalilan rufe gidan rediyon Human Rights da a yanzu an buɗe shi.
Me wannan gidan rediyo aka ɗan samu miskila, wata mata ta yi zalunci wata yarinya wanda aka kawo yarinya ɗin aka kunna ma yarinyar wuta, bayan an sa mata kananzir akai aka sa wuta akan ta aka kona gashin ta. To Allah ya taimaka da yarinyar ba ta mutu ba. Yan uwanmu yan jarida suka dukka duk wannan magana da aka kawo ta gaban Human Rights a radio ɗin. To shi ne gabatar da wannan ɗin da aka kawo matan da ta kunna wannan wutan, yana mata tambaya harin ta ya baci ya mare ta. A gaskiya a tsarin aikin jarida ba za ka zama mai tuba kuma ka zama alkali ka zama ɗan sanda ba.
Shugaban NBC ya tabbatar da kudirin dokar da za ta sa kafafen labarun yanar gizo ma su yi rajista da hukumar kamar Twitter, Facebook da WhatsApp.
Idan muka samu kula da su suka zauna a Najeriya, kaga dole ba za su yi wani abun da zai mana zagon ƙasa a ƙasarmu ba. A ƙasashen duniya idan sun yi wannan ba sa sha, sai sun biya kuɗaɗe masu yawa sai an ci taron su, kuma ba ma za su yi ba. Saboda kuma Najeriya ƙasa ce da muke da 'yancin kanmu, ba ma zama ƙarƙashin mulkin kowace ƙasa. Gwamnatinmu tana ƙoƙarin ta wajen kare mutuncin 'yan ƙasanta, tana ƙoƙarin kare kasancewar ƙasa ɗaya. So babu wani mahaluki da zai zo daga wani wuri ko daga waje ya mana zama ƙasa kuma ya ce wajen shi daga wuri kaza ya fito, ba za mu ja masa birki ba. Wannan ba zai yi ba.
In ana biye da labaru, ministan labarun Najeriya Lai Mohammed ya ce kamfanin Twitter da aka dakatar ya cika akasarin bukatun da gwamnatin Najeriya ke masa don dawo da shi aiki a kasar. Mohammed ya ce nan ba da dadewa ba za a bude Twitter da miliyoyin 'yan Najeriya ke marmarin aiki da shi, inda a yanzu wasu ke bin bayan fage don amfani da dandalin, wasu kuwa kacokan suka koma dandalin Facebook. Nasiru Adamu Eli Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Eli Kaya. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da shirinmu na gaba.
noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku rahoton da wakilin mu Ayemai Sulemumin Barma ya hada mana kan yadda manoma da masu kasuwancin tattasai a jihar Difa ta jamhuriyar Niger suka bugaci hukumomi su kawo musu dauki da kayayyakin noma danganin an cimma nasara a shirin farfado da wannan fanni daga yanayin durkushewar da ya fada a sakamakon matsalar tsaron da aka fuskanta a shekarun baya. Ga dai sula da cigaban rahoton.
Malam Madu Ari, wanda shi ma ya yaba da matakin sake komawa gonaki, ya ce akwai bukatar taimakawa manoma domin fitar da su daga kangin da suka shiga a sanadiyar dokar ta bacin da hukumomi suka kafa yau shekaru sama da biyar da nufin tunkarar matsalar tsaro.
Kurin namu ba mu da fashin lafiya shine ba mu samu mutanen namu suka yi noman tattasai ga yanda da an kuka zo kuke gani babu shi yanzu. Alhamdulillah mun gode wa shugaban kasa mun wanda ya hau mun yi murna mun kama mishi yayi muna ya gwada mana mazantaka. Yanzu nan zaman da muke a yanzu kwanciyar hankali a ce ma ya zo don me yasa yanzu mun kwanta gida mu ban ma jin wani farau wani fararo. Alhamdulillah kuma yanzu gashi nan ji muka yi kuma gani muka yi da idanmu wani suna kama kifi wani su har sun fara noma. Alhamdulillah Allah ya raba masu horo yanzu ma mun sa mutane mu sun je sun fara zubda iri muna nan yanzu muna kan zubda irinmu mun fara noma gonan namu tunda gwamnanmu ya tashi shugaban kasa mu ya tashi ya sa aniya mu kuma tarkokin bamu ji tsoro ba tunda shi ma ya kama muna mu ma mun ce bari mu kama mishi mun ji dadin abin kuma mun yi murna saboda Allah.
Can baya kamar wata matsala ce ta hana a samu tattasan nan ko kuma harkokin tattasan su tafi yadda ya kamata?
Eh, can baya masalan da yake gare mu masalan Boko Haram kine dan ma samu zawwa bakin kogin namu kuma mutanen duka muka zo muka hadu wuri guda ba mu da inda za mu je mu noma ko noman hasin ma inda mu za mu je mu yi noman hasin an kawo muna baki an ajiya bakin gonan namu ba mu da wuri kenan. Yanzu alhamdulillah yanzu kuma alhamdulillah mun samu dama za mu je mu yi noman namu.
Jihar Difa wacce Allah albarkace ta da ruwan tafkin Chadi da na kogin Kumadugu na matsayin yankin da jama'ar sa ke dogara da noman tattasai da shinkafa da alkama da dawar masara sai kamun kifi da ke ɗaya daga cikin manyan hanyoyin shigar da kudaden jama'ar wannan yanki wanda wani rukuni na mazaunan sa ke dogaro ga ayyukan kiwo. A cewar mataimakin shugaban majalisar mashawartan jihar Difa Mustafa Arimi, hukumomi sun dauki matakan da za su bada damar dorewar waɗannan ayyuka.
Gwamnati ta dauki waɗannan matakai. Mun yi taro da duk masu hannu da shuni da duk komisunoni na gidan gona, komisunonin gurin fanna kama kifi, komisuna na kamar tattala arzikin kasuwa, komisuna hatta ma kasuwa kifi da aka rufe yau da shekara 6. Jahan nan kifin wannan kogin Chadin wannan da kogin kuma da robin wannan wallahi ya fi kamfanin fetur a wurinmu. Yau shi ne fetur ke kasanmu. Wannan gurin aka bude shi kowa zai wadata, kowa zai walwala, kowa zai yi daɗi ba ma sai an takura ma wasu masu hannu da shuni ba da sauransu. Kaga wannan kogin ta Chadi shi ke rike da al'umman nan da yake nan kusa da karkara nan na Chadin, na Kamaru, na Niger, na Nigeria, duka a wannan fadaman kogin ta Chadin na suke amfani. To wannan shi ma shugaban kasa ya ce an buɗe kasuwancin kifi irin tayya da komowa na harkar kifi kuma an zo har an buɗe babban kasuwar kifi na nan jiha na cewa a gege mai yanzu dajiya kun zo za ku gani mota sun yi lodin kifi bisa hanya suna tafiya da daman tsaro. Kawai Ubangiji Allah ya tabbatar da muna da lafiya da kuma tsaro da zaman lafiya da haɗa kai. Yau mutanen nan dukkan su murna suke, babu wani abin da suke nema yau
kai an zabe ka ka cika alƙawari zai koma ma wa'ansu shugabannin wa'ansu kasashe matasiri na cewa al'umma babu abin da take so in aka zabe ka ka cika alƙawari.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Masu sauraro, a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu, sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin mu a Yamai Sule Mumuni Barma, sai Jul Ladas Gresham da ta taimaka wajen bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
To madalla gaida Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aiko mana ta hanyar email. Sako mu na farko na cewa salamu muryar Amurka. Farwa bukin sojoji a Kaduna da wasu 'yan bindiga suka yi abin takaici ne da tayar da hankali matuƙa ganin cewa ana zaton wuta a makera sai aka same shi a masaka. Da fatan Allah kiyaye abubuwar haka nan gaba daga Mansur Alumu. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Abubakar Jibrin Dangusau jihar Gombe. Ya ce muryar Amurka ku gaya wa 'yan majalisun jihar Kebbi cewa su fito su yi wa al'ummarsu bayanai dalla-dalla a kan rikici da suke yi a tsakaninsu inda ta kai har suka tsige kakakin majalisun jihar. Wannan sako na cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, da fatan kuna lafiya Allah sa haka. Dan Allah ku bani dama a yau domin na kira ga 'yan uwana da ke arewacin Najeriya da wannan matsala ta tsaro ke addabar yankin. Ya kamata mu tashi mu yi salloli tare da addu'o'i domin ganin ƙarshen waɗannan 'yan ta'adda da ke addabar yankin namu tare da kafa ƙungiyoyin sa kai domin tunkarar wannan matsalar tsaro. Da fatan Allah ƙara zaunar da mu lafiya ya kawo muna ƙarshen duk wani tashin hankali da ke addabar al'ummarmu. Amin. Daga Usman Manika mai ruwa Road Funtuwa. Wannan sako ya fito ne daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Fati Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. Suka ce VOA Hausa a kulli yaumi hauhawan farashin kayan masarufi sai ƙara yaduwa yake yi a ƙasarmu Najeriya. Don haka muna kira ga mahukuntan ƙasar nan da cewa don girman Allah da manzonsa su ɗauki mataki da ya dace ga 'yan kasuwa da ke tsawwala wa jama'a don ya zama darasi ga na baya. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana agajin gaggawa ko za mu samu sa'idar rayuwa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba na cewa zaman banza da rashin aikin yi ga matasa da talauci da cin hanci da rashawa da rashin iya mulki su ne ummul aba'isan ababen da ke janyo yawaitar aikata laifuka irin na ta'addanci da satar mutane domin neman kuɗin fansa a Najeriya. Kalubale gare ku mahukuntan kasashenmu na Afirka, domin bakin bindiga ko kayan yaki ba ta kawo zaman lafiya muddin ba ku samar da walwala tsakanin talakawa da kuke mulkin su ba. Sako na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Kalaman tsohon gwamnan jihar Imo akan 'yan siyasar Najeriya na cewa suna takara wajen raba kawunan addinai shakka babu maganarsa dutse ce. Ya kamata mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Daga mutan Maida Aminu Kano Maida Garko. To madalla yanzu kan sai labaran duniya, amma wannan karon a taƙaice.
Gwamnatin Najeriya ta tabbatar da mutuwar Abubakar Shekau, shugaban kungiyar Boko Haram da ta kwashe tsawon shekara sama da goma tana tayar da ƙayar baya a Najeriya da ƙasashe da suke makwabtaka da ita. Ministan yaɗa labarai Alhaji Lai Muhammad ne ya tabbatar da mutuwar Shekau a hirar shi da ya yi da muryar Amurka. 'Yan Taliban sun faɗa a yau Talata cewa suna fatar za su samu karɓuwa a tsakanin ƙasa da ƙasa domin halasta mulkin da suke wa Afghanistan. Suna masu dagewa da cewa tuntuɓa ta hanyar diflomasiyya zai haɓaka tsaron duniya sannan ya rage raɗaɗin ƙuncin da 'yan Afghanistan suka shafe shekaru suna fama da shi.
Masu sauraro da takaitattun labarin duniyar muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya. Sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hanifa Kabiru Isa da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Lizard Gresham da ta haɗa mana sauti, sai kuma injiniyanmu na wannan la'asariyar Baba Yakub Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Salamu alaikum.